Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington dake gundumar Columbia kan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sudengi
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Laraba 24 ga watan Mayu shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu waiwayi maganar yadda ake bin diddikin kashe kudade a ma'aikacin gwamnati.
To shin me jama'ar gari suke gani game da binciken kashe kudaden na gwamnati ko kuma ma'aikatan gwamnati da kuma abin da suke cewa wato auditing a turance?
A gani ne akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya wanda talaka bashi da masaniya akai, domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget.
Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku, amma zan kasance da ku domin ganin abin da ture mu zuwa nadi.
Tab, gaskiya zamu iya cewa bamu sani ba, domin dai shi talakan kasa dan bi ne, sai dai ya ji kawai an ce an warewa fannin kaza kudi kaza, amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kudin. To shi ma fadan iyaya ya fada wa aminin sa na ikira yadda yake ganin za a yi don bin kadin kudaden gwamnati a ma'aikatu.
Ya zama wajibi hanyoyin kashe kudin kasar abu a rarrake, a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnatin da aka san akwai kudi jibge, sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange.
To za mu tattauna da Ahmed Haruna, ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin diddigar kuɗaɗe na Najeriya, wato ofishin Auditor General kenan a turance,
wanda yanzu haka yake nan Washington DC don halartar wata horarwa da ake wa 'yan wasu ƙasashe masu tasowa a ofishin diddigar kuɗaɗe na Amurka.
Yanzu ga amsoshin wasunku wanda suka bada game da tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa yaya kuke ganin yadda ake bin diddigin kashe kudade a ma'aikatun gwamnatocinmu.
Sakon farko daga Umar Adamu Katagum yace salam yau da gobe, a gani ne akwai abubuwa da dama da ake aiwatarwa ta bangaren tsarin mulki a Najeriya wanda talaka bashi da masaniya akai, domin a kwanan nan ne mu talaka muka fahimci yadda gwamnatin Najeriya ke tsara yadda ake budget.
Sai kuma Zainab Musa mai Adua tace fatan alkhairi gare ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka ne yau da gobe. Ni dai ban da masaniya akan tambayar ku, amma zan kasance da ku domin ganin abin da ture mu zuwa nadi. Ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rijau yace tab, gaskiya zamu iya cewa bamu sani ba, domin dai shi talakan kasa dan bi ne, sai dai ya ji kawai an ce an warewa fannin kaza kudi kaza, amma bai sanin wata hanya aka bi aka kashe kudin.
Suleiman Ibrahim Celebration yace salon yau da gobe, ni kam gaskiya ban san hanyar da ake bi ba ta bin diddigin yadda ma'aikatan gwamnati ke kashe kudaden su ba. Kalubale ga masananmu na arewa.
Sai baban Sadiq Malamawa Kutama yace salam yau da gobe, kun safi wannan tambayar sai ma'aikatan gwamnati ko masana yadda al'amarin yake, amma mu anan Najeriya an banda zuwan Buhari ko a majalisun ma bamu san yadda suke yi ba, domin ba sa son talakawa su sani, domin kada kan su ya waye su rika yi musu tawaye. Ku tashi lafiya shirin yau da gobe.
Sai kuma Buliyali Man na Kasari yace yau da gobe, wannan babbar tambaya ce, don kuwa ina ganin ta wuce sanin talakan Najeriya. Dan bai kuga kudin ba, ballantana ya san yadda ake kashe waɗannan kudaden ayyukan gwamnati. Allah dai ya taimaki talakan Najeriya.
Sai Ishaq Salihu Zandam yace wani boyayyen abu ne kenan ga talakawa, dan kuwa sai dai su ji an ware kaza dan kwangilar kaza.
Sai kuma sakon Isyaku Hamza Gogori yace salamu alaikum yau da gobe. Amsa ita ce ba mu sani ba, domin kuwa mafi yawan al'umman Najeriya sai dai mu ji an ce an ware makudan kudade, to amma ba ma bibiyar yadda ake kashe su.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salamu yau da gobe, hakika rashin sanin wa'annan hanyoyi shine yasa ma'aikatun mu kullum ke kan lalacewa, kuma wasu ma'aikatun ke cin karansu ba babbaka. To amma tunda yanzu Allah ya sa kai ya waye. Yau ba zan yi nisa da akwatin radio na ba har sai na je da gobe kun fayyace mana gaskiya.
Aliyu Adamu bypass yace salamu yau da gobe. Hakikanin gaskiya ni kan ban sani ba. Sai dai zan kasance tare da ku domin samun ƙarin bayani daga masana.
Sai Ahmad Suleiman Bajuga yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni a gani na ana bin hanyoyi kamar guda biyu ne. Na daya ana yin bincike kan file na wannan ma'aikata. Na biyu kuma ko kuma binciken yaje guraren da ake zargin an kashe waɗannan kuɗaɗen. Wannan shine nake ganin ake bi don tabbatar da gaskiyar kuɗaɗen da ake kashewa a ma'aikatun gwamnati.
Muntar dan Mu'azu Baban Khalifa yace tabbi jam. Mu mutanen karkara yaushe za mu tsaya binciken ta yaya ake kashe kuɗi a ma'aikatun gwamnati? Ni dai ina muku fatan ku tashi lafiya.
Sai na Liliya Makuku Sani Makuku. Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Yace salamu yau da gobe. Mu dai talakawan karkara ba mu san komai ba amma muna tauraron ku mu ji inda kuɗin mu rayu da na rijiyoyin burtsatsen talakawa da marasa galihu suke laƙewa. Ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Bello Mamman mai malari wanda yace yau da gobe wannan al'amari na kashe kuɗaɗen gwamnati sai dai auditors sune wannan nauyi ratai a wuyan su da su bincika su gani ko kuɗaɗen da ake kashewa zahiri ne yana tare da talakawa ko kuma a biro ne ake rubuta shi sannan su juya shi zuwa aljifan su. Muna jira dan mu ji ta bakin masana.
Sai Yakubu Munkaila Faska yace salamu yau da gobe. Gaskiya mu ne talakawa ba mu san yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe ba kuma wannan abin yana damun duk wani talaka dake ƙasar mu Najeriya. Mu dai fatan mu Allah ya sa a gyara yadda ake kashe kasafin kuɗaɗen da gwamnati take fitarwa a duk shekara tare da yi wa al'ummar ƙasar jawabin yadda ake kashe su.
Idan muka kuma shafin mu na Twitter kuma Albakere Dolatu yace a gaskiya mafi talakawan Najeriya ba mu fiye sanin yadda ake kashe kuɗin ma'aikatu ba sai dai mu ji daga gare ku.
Sai S mai lange-lange yace yadda kuɗaɗen ke shigowa haka ake kashewa da yake kasafin kuɗin shi kansa hasashe ne akan abubuwan da gwamnati ke sa ran samu a cikin shekara.
Sai kuma Atsani H Harbau yace mafi akasarin mahukuntan ƙasata ba sa bin wani diddigi wajen kashe kuɗaɗe suna yin duk yadda suka ga dama.
Sai daga ƙarshe at Muhammad Dambam yace VOA muna dai ji a kafafen sadarwa kan yadda ake tafiyar da kashen kuɗaɗen a gwamnatanci amma kuma a zahiri abin ba haka bane. To mun gode a cikaba da turo mana da sakonni. Ga dan iya da yadda yake kallon lamarin bin diddigin kashe kuɗaɗen gwamnati musamman a Najeriya.
Da ganin dan iya nace dan uwa yau kana cikin nishadi dan ko a tafiyar kama naga kana ta faman fadi nace ina ga dai yau dan iya duniyar ce tai dadi yace dakata na ikarkar ka cika ni da kaudi kasan bana son yawan tara kasa dan ban cikin wadanda suka gaji nadi ko da yake dai kuma duk da haka ba a iya jefa ni cikin gayyar sodi amma dai abin da ke yawan damuna shine yadda tattalin arzikin kasar mu ke ta faman tangadi alalin lalitar kasa kuma na nake da kuɗi wasu na can gefe guda suna ta lale lalitar kawai suna barin ƴan kasa da sidi wannan kuwa a gaskiyar magana shine ke faman mun radadi nace gaskiya dan iya nima ina da irin wannan hange kuma idan har ana son kasar nan ta yi fice ta kowane fage ya zama wajibi hanyoyin kashe kuɗin kasar abu a rarrage a kuma sa ido a dukkanin ma'aikatun gwamnati da aka san akwai kuɗi jibge sannan a sanya ido ga ma'aikatan da ke ma'aikatu masu maiƙo waɗanda suka faya hange-hange dan su irin waɗannan ma'aikata na jigayu na kira ƴan buge masu sungume taskar ƙasa su lallaba can gefe guda su zazzage dan ko in dai har gaskiya ake so a tsage ya zama dole abu diddigin yadda ma'aikatun ƙasa ke kashe kuɗi ba bin ka'ida ballantana ma su dan rage kenan idan dan ana son bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan ya zama wajibi dukkanin masu ruwa da tsaki su daddage dan yace lallai dai kam na ikarbin diddigin kashe kuɗaɗen ma'aikatun gwamnati zai magance cin hanci zai kuma taimaka wajen yaki da talauci idan aka yi amfani da kuɗin wajen ilmantar da jama'ar ƙasa ma za a iya fatattakar jahilci shi yasa wasu ke ganin barnar kuɗaɗen da ake a ma'aikatun gwamnati ma akwai sakaci musamman ma idan aka yi rashin sa'ar samun ma'aikatan da suka goge da zalunci dan su irin waɗannan ma'aikata ba su da wata damuwa idan an jefa rayuwar ƴan ƙasa a cikin kunci kuma wani ma babban abin takeici shine yadda ko an kama irin waɗannan masu almundala da dukiyar ƙasa babu wani hukunci sai dai kawai a yi ta yawo ana tafka dogon turanci wanda kuma a magana ta zahiri ya zama wajibi a gyara wannan matsala ta al'umar ƙasa za su samu ƴanci.
so kin ji mun ta bakin dan iya da masu sauraro kun ji abin da ya faɗa game da bin diddiki da sauransu har yanzu dai muna nan to mun laliban shi bakon namu na Ahmed Haruna za mu tattauna da shi amma kafin sannan na san da yawa mutane za su ce to wannan wai maganar in kika kula yawanci wanda muke
Usman yawanci ma mutanen mu masu sauraro sai suka dauka kaman maganar budget muke
haka sakai tsammani amma ba su san cewa
abin da yawa sun ce ta kawowa ba su sani ba amma suna biye da mu suna son su jimi
da yawa kuma sun yi magana kan akan yanda suka dan fahimta cewa a za su jira mu gaya musu me za su ce
to
da farko dai babban aikin ofishin kusan ce bin diddiki na irin wayannan kudaden gwamnati da ake kashewa a ma'aikatu shine ɗaya daga cikin ko manyan ayyukan su ne suke kula da alhakin dubawa na irin rasidan da suka kuɗin da ya shiga
uwa amma kuma kaman ma ba gwamnati ba kade ko
ba gwamnati kade ba kamfanoni
za ka ji ana cewa auditors
akwai masu zaman kansu ma wanda zaki ga cewa a ce ai wannan zaman kansu suke su auditors ne sai wurin su bincike yanda kuɗi ya shiga kamfani yanda ya fita rasidan da aka siya yanda aka ce an yi me aka siya din mu gani ina yake keta kenan to shi yasa to saboda haka zamu samu mai laliboshi sai mu ji daga bakin sa domin za su je fafayace mana komai da komai
mi doyi te bandira wa musojuna bilana musojuna ilio musojuna bilana musojuna mi doyi te bandira wa musojuna ilio zota hudan uwa jam zaman makalau da juna ba mi yin wariya
fatan zamu ci gaba da zama da juna ba tare da wariya ba muna kuma kaunar juna din to ka amanta muna magana ne akan maganar bin diddiki a ma'aikatun gwamnati da ma masu zaman kansu din yanda ake yi to karshe layi dai mun sa a mun laliboshi Ahmed Haruna assalamu alaikum
wa alaikum assalam alaikum
ai hankalin mu ya daga cewa layi yana sanya mana tunzo
Allah sarki
barka da shigowa
yau barka da
yauwa to gani ga safi na tu ya ayyuka ya DC
Alhamdulillah wallahi muna dan kokartawa.
To madalla. To Malam Ahmad, kaji maganar da muka tattago yau a maganar bin diddiki na yanda aka kashe kuɗi, yanda suka shigo, ina rasidin can, me aka siyo da sauransu. Da farko menene auditing din nan ne a Turanci da ake cewa nan bin diddikin nan? Me kuke yi?
Shi dai auditing, abinda ake nufi da auditing na farko, abinda zaka duba shine wane ne auditor general, kuma wane office ne officin auditor general. Shi dai officin auditor general office ne wanda doka ta ƙasa ta kirkire shi, misali constitution na Nigeria. Wanda kuma yana rubuce a cikin kashi na 85 na constitution din Nigeria. Saboda haka office ne wanda dole sai ya kasance akwai shi matsawar dokar Nigeria, ba canja shi akai ba. Saboda haka ko gwamna ko shugaban kasa ba shi da daman ice wannan office ba zai kasance akwai shi ba, saboda yana nan a rubuce a cikin dokar kasa. To kuma wanda zai shugabanci wannan office, to shi ne ake ce masa sunan wannan mukami auditor general, ko na kasa, ko na jiha, ko na local government. Saboda haka a takaice a Najeriya muna da auditor general guda 73. Guda ɗaya na gwamnatin tarayya baki ɗaya. Kowace jiha tana da guda ɗaya, kaga akwai guda 36. Sannan kuma kowace jiha tana da auditor general guda ɗaya na local government ɗinta baki ɗaya. To kaga a tattare akwai auditor general guda 73 a Najeriya. So kaji.
To wane irin aiki ake tsammanin ku yi?
To akwai shi kansa ayyukan da ake tsaron auditor general din zai yana nan a rubuce a cikin dokar kasa. Ayyuka ne masu yawa, amma bari in takaita akan guda biyu kawai. To guda biyun nan, na farko dokar kasa ta ba shi dama ya tabbatar da duk wani mutum ko wata ma'aikata wanda aka dora wannan wurin karban kuɗi, ko kuma kula da kuɗi, ko kula da wani kaddara, ko kula da wani dukiya a ko ina yake, shi auditor general ya tabbatar da cewa wannan mutum ko wannan ma'aikata akwai tsare-tsare da aka tsara su yanda za a tabbatar da cewa an inganta wannan, ko karɓo kuɗi, ko kula da wannan kuɗi, ko wannan kadarori, ko dai wani abu makamancin haka. To wannan aikinsa ne wanda dokar ƙasa ta bashi. Kaga ana maganan shigo da kuɗi ya shigo, ko kuma kula da abin da ake da shi. To ɗaya aikin shi ne, haƙƙinsa ne ya tabbatar da cewa duk wani kuɗi da aka ba wani mutum ko aka ba wata ma'aikata da niyyar kashewa, tabbas an kashe shi bisa yanda doka ta tsara. Misali, kowane kuɗi aka bayar akwai abin da aka ce a yi da shi. To ya tabbatar da cewa wannan abin da aka ce a yi da shi, to shi aka yi. In aka saba haka, to haƙƙinsa ne ya rufoto a kan cewa an ce VOA ta sai mota, amma ba ta sai mota ba, ta sai mashin.
Me ya faru?
Yau menene dalilin da an ce
sai ake tsoron ku? Sai sa ake tsoron ku Malam Ahmad?
Yau kana jiwa.
To kaga misali kenan. Akwai dokoki da aka tsara ta yanda za a kashe kuɗin, to dole ne wannan ma'aikata ta bi yanda dokokin nan ta tsara gurin kashe kuɗin nan.
To yanzu misali jin wannan guda biyu masu wogo suna da matukar muhimmanci kan a cikin su, da magana yanda kuɗi ya shiga, da wanda ake da su, da wanda zai shigo, da kuma wanda ake kashewa. To misali yanzu ga ka a nan Amurka, ofishin da aka kawo ku na irin waɗannan kididdiga na nan Amurka, shin me aka kawo ku, koya ka ce ku nawa ne kuka zo, me kuka zo yi a takaice?
To daga Najeriya dai mu biyu ne, amma dukkan mu baki ɗaya mu 15 ne daga ƙasashe guda 12 daban-daban. Kaga kowace ƙasa ta turo mutum ɗaya, amma ƙasashe guda 3 da Najeriya da Pakistan da Albania Albania sun turo mutum bibiyu shine yasa muka samu mutum 12
to misa ku kuka turo bibiyu
a dama dama ce in kuka ce dai kuke so ku turo falilai hamdi in kuka ga za ku iya daukan nan mun ba dadu sai ku turo
turo na gani
yawa haka abin yake
ne kuka zo koya
to abinda muka zo koya wannan office da muka zo shine suke ake ce masa United States Government Accountability Office wanda shine daidai da Office Auditor General na Nigeria yawa shi wannan program wannan abu da muka zo a kansa gwamnatin America ta hanyar wannan office su suke dauke da wannan nauyin ba ne biyan ko kobo akan wannan abin da yake abin da suke bukata su turo ka kafarka ta dauki nauyin hidimarka nan amma magana kudin koyarwar ba sa neman kokobo yawa makasudin wannan abu shine mutane su zo su ga yaya ake aiwatar yaya ake tafiyar da wannan office su yaya suke nasu aikin ana
inda aka ci gaba
to akwai bambanci
na'am
nace akwai bambanci to tsakanin sunan da
inda muke tasowar
a magana ta gaskiya akwai bambance bambance da yawa
ba mu muhimmai mu ji
yawa to zan ba ku guda biyu na farko mu a can mu yanzu har izuwa yanzu in banda kaman shekara 5 6 baya da suka wuce a ofishin auditor jira na tarayya abinda muka damu shi yaya aka kashe kuɗi an bi dokokin kashe kuɗin nan an samu nakasu gurin kashe kuɗin nan an yi wani son zuciya abin nan da aka ce a siya an siye shi shi aka siya an bi ka'idar siyan sa kun san wannan shine abin da muka damu da shi su kuma anan wannan misali da ne maka wato shine kashi 95 ko sama da haka daga cikin kashi
100 hello yawa kana jin mu
yawa
ina jin ku ina ga saboda ruwa-ruwa da ake
tun kuma a nan America yaya aka kashe kuɗin an bi ka'ida an yi menene ba shi ya dame su ba a'a wannan abin da aka aiwatar da shi menene muhimmancin sa ga ƴan ƙasa
oh wato mu a kasashen mu dan mai da kai baya kadan can kace kaso 95 cikin 100 abinda aka damu shine me aka kashe me ya shigo me aka kashe din amma su mu ana
yaya kuma aka kashe
aka kashe su kuma anan abinda suka damu shine me muhimmancin abinda aka yi
duk da muka misali guda daya
to
yanzu ka kaddara an gina asibiti a Kano auditor general shi abinda zai damu da shi an bada kwangila asibitin nan an gina shi ba a yi wani son zuciya ba ga dai asibitin nan an gina da sayan da aka ce ai to su anan abinda zai dame su da wannan asibitin na farko menene dalilin gina asibitin nan na biyu da aka gina asibitin nan ka'ida ne dole za a duba ko an bi ka'ida ko ba bi ka'ida ba na ingancin sa amma dalilin isa aka gina asibitin nan wai shin wannan gina asibiti ya biya wannan bukata ko bai biya ba
ko an yi banna kuɗi
yawa ba dalilin da zai sa ka gina asibiti general hospital inda misali ka gina shi a garin da bai wuce mutum 100 za su je a yini ba
ka gina general
yawa amma akwai inda kimanin mutum 1000 yana da bukatar wannan asibitin kuma babu shi
kila dai clinic
to kaga maganar son zuciya shigo ana to su abin da ya dame su na shine a duba menene amfanin wannan abin da aka yi shi to kaga inda muka bambanta kenan da su sosai
to yanzu a wannan bambancin guda biyu masu muhimmanci da ka kawo kaya kake ganin cewa in ka koma ko in kuka koma kasashen ku za ku iya kila kasan kasashen mu zaka ga cewa akwai fa oga kaza yace ba wai doka kaza tace ba wani lokaci to ya za ku iya sa wannan ko ku tusa wannan irin wannan abun yayi mana amfani
to yanzu mu alhamdulillahi a ofishin auditor general na Nigeria baki daya amma yanda na faɗa dazu kimanin shekara 5 ko 6 da suka wuce an fara kwaikwayar abin da suke yi a nan na cewa a'a an gina makaranta an gina asibiti an yi wani aiki a guri a je a duba a gani a'a ba aikin nan kade za a damu da shi ba menene muhimmancin menene amfanin wannan aikin a inda aka yi shi to yanzu nan da muka zo misali dama a ka'idar wannan office da muka zo shine zaka yi rubutu na wani abin da kake so a aiwatar da shi a office ɗinka da zai zama na ci gaba ya zama kamar an kwaikwayi abin da ake yana ba su ce dole abin da ka gani a nan ka je
sai can dole ba ya zai yi ba
amma yaya za a yi ka gani wani abin da ka ga nasu yafi naka yanda zaka kwaikwayi nasu dole ne sai kai wannan rubutun te lu yana daya daga cikin abin da muke yi dole sai kai shafin ka gama ka koma to yanzu in ka koma abin da ake sa ran kai shine ka gabatar da wannan abin da ka rubuta na kwaikwaya a nan ga ma'aikatar ku cikin wannan rubutu za ka rubuta cewa yaya kake ganin za a aiwatar da shi
ka kawo shawara kenan da ka koyo
shi yawa amma kuma makasudin zance ko ko wance maka karshen zance shine wai shin ana son ka aiwatar ko ko ba a so ka aiwatar da shi
to da Malam Ahmad ga tambaya daga masu sauraron mu ta Facebook Live
na'am
wani Usman G Jibril Funtuwa yace tambaya ce kai tsaye ga Dr. Ahmad yace cikin auditor guda 70 da muke da uku da muke da su dan Allah me zai hana ai hadin gwiwa tsakanin auditoci da yan jaridu dan wayarwa yan uwa na talakawa kawuna dan gamsuwa da inda gwamnati ke kashe kuɗi
nagode
Dr. Allah ya ƙara hazaka da basira
to me zaka ce mishi akan wannan kafin wani goma ka tambayar gaba eh kana jin mu hello ka san da yake ana turuwa anan assalamu alaikum hello to ina ga yabi dan jin mukin san da yake dan ruwan nan da ake yana ta taba mana network amma ina ga za mu iya sake lalubar shi eh
gadi masu sauraro nan daga Facebook
live ina ta
mai wannan to gaisuwa ne ce da
eh fatan
godiya da fatan alheri shirin mu yana burge su Allah ya taimaka Allah ya
Allah sarki
eh
to ga amida koro bayani kuma
lai ga tambaya mami
muhimmanci wani ke son koda sakan 30 ne an sa ta kafin mu karkare shirin domin ya tambaya cewa irin wayar da kan mutane dan da yawa kin ga a yanda suke ansawa shine ba su san ma ne
da yawa kan
da yawa san wannan mami ne shi ba eh to saboda haka idan mun same shi kafin mu rufe a cikin mun TV nan ko uku to zai ansa ta
eh ga wani kuma ma Abubakar Ahmad Roni yace wai to waye ma zai bin diddigin a kasashen mu na Afirka
eh to yake cewa mene
wai waye ma zai waye ma zai bin diddigin a nan kasashen mu na Afirka
eh to ai shi sa kin ga yanzu ai kamar yanda shi Malam Ahmad yace an biyo bayan a ga cewa shin menene za su
amma Usman na so ma ya ansa mana wata tambaya guda daya ta cin tunanin
ko
hanci da ake samu
eh wanda kuma gaskiya in ba mu same shi ba to gaskiya mako mai zuwa ba za mu wa masu sauraro na kasa ba sai mun biyo shi a kari mun yi menene maganan cin hanci da rashawa a cikin maganan binciken
saboda za ka ga in ma'aikata in za a turo auditors duk sun tada hankali ba sauran
natsuwa ba sauran
natsuwa auditors za su
yawa an ce kuma wanda suke da menene farga da wuri nan da nan za a ce sai a ga an gaggara an ga sai tutoci in sun zo su ce ai kaza daidai ne komai daidai duka sai mun masa wannan tambayoyin saboda yana daga cikin abubuwan da ake zargi na maganan cin hanci da rashawa kuma gashi a lokacin nan ana yaki da maganan cin hanci da rashawa kuma wani irin haɗin kai suke ba gwamnati kokarin fada da cin hanci da rashawa din dole haka nan zamu hakura dan gaskiya koda ya sami yanzu kin ga ba mu da lokacin da zai ba mu amsa amma masu sauraro kar a manta shirin yau da gobe zai bidiki wannan al'amari kan mu ma bin diddiki ya zama ba mu bin diddiki ba Allah zo zamu lalubo shi koda ba shi da cikakken lokacin yin kai tsaye zamu yi masa tambayoyi sai mu hada mu saka musu shi yanda muka yi da shi sai mu ce muna godiya yanzu kan duka a nan zamu yi sallama sai kuma goben Allah kan zamu je da maganar lafiya yanzu kan Ahmadu Dan
Safinatu Sodangi
sai kuma wanda ya bada umarnin shirin wato Daniel Brown da shi kan shi bakon namu da layi ya botsare mana shi Ahmed Haruna sai injiniyan mu na yau Vasco Valaris Ibrahim Jarmai shi ne ya hada mu da ku a Facebook Live sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC nake cewa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairin sa zama lafiya
yau da gobe murya Amurka na kiran kuma sasa yau da gobe shirin su ne ko eh ba sai na ba ina mawaka yau kuma
manta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar Amurka na cikin ranku a yau mutane na ba.